أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin fi an-nar. Bayan haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah ta'ala ya kara hada mu a daidai wannan rana ta Lahadi 19 ga watan Ramadan shekara ta 1447 wanda dai 9 ga watan Maris 2026 miladiya. Wannan majalisi namu mai albarka da muka saba muna karatu cikin wato Alqur'ani mai girma muna fassarawa a wannan wata mai alfarma, muna suratul baqara aya ta 96. Allah ta'ala ya ce wala tajidannahum ahrasan nasi, yana ci gaba ga mana wato dabi'a ta Yahudawa ce zaka same su su ne a cikin mutane wanda suka fi kowa kwadayi ala hayatin akan kowace irin rayuwa. Wa minal ladina ashraku, har ma sun fi mushrikai majusawa kwadayin rayuwa. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana, su ko mushrikai majusawa sun ɗaya daga cinsu yana yakan borace yayi rayuwa shekara 1000. Amma huwa bi muzahzihihi min al'adab an yu'ammar, bai san cewa wannan shekara 1000 da Ubangiji ya bashi ba zai tunkuɗe shi daga azaban Allah ta'ala ba, in dai bai aiki nagari ba. Wallahu basirun bima ya'malun, Allah ta'ala masani ne ko mai kallo akan abin da kuke aikatawa. Qul, ka ce masu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama, man kana aduwwan li jibrila, duk wanda yake wato maki ne na jibrilu, fa innahu nazzalahu ala qalbika, to lalle da shi jibril nan shine ya saukar da wannan wato qur'ani ga zuciyanka bi idnillahi, da izinin Ubangiji. Wa saddiqan lima bayna yadayhi, wanda yake gazgata abin da yazo gabaninsa. Wa hudan, kuma shi shiriya ce, shiriya ne wannan alqur'ani. Wa bushra lil mu'minin, kuma bushara ce ga mu'minai. Man kana aduwwan lillahi, duk wanda yace shi makin Allah ne, malaikati da malaikunsa, wa rusulihi da kuma manzanninsa, wa jibril da jibril, wa mikal da mikal, fa inna allaha aduwwul kafirin, dalli Allah ta'ala maki ne ga kafirai shi ma, inda sun kafirce sun ce ba za su yi imani da su kuma ba su je da su ba. Muna fassara wannan aya ta wal tajannahu ahrasan nasi ala hayatin. Allah ta'ala yana bada labarin cewa tunda wato an kai makura tsakanin manzon Allah da Yahudawa, su ce sun kiyada su ba da cikakken shaidan annabtakarsa, suna cewa ba shi ne annabin da Allah ta'ala ya musu bishara a cikin Taurat ba. Allah ta'ala shi ne ya faɗi doka ta kat, ya ce to shi ke tun da abin naku ya zama haka, ku zo da ni da ku duka kowanne mu yi addu'a Allah ta'ala ya halakar da mai ƙarya a cikinmu. Ubangiji shi ne ya ce ba za su taɓa fitowa, ba su iya fitowa ba, don sun ƙarya suke su, ba za su fito ba. Kuma sun san inda kai annabin gaskiya ne, idan wanda suke yi wannan mubahala ɗin da kai ya ibtihali ya fito ya roƙi Ubangiji cewa la'anar Ubangiji ta faɗa masa, alhali ya san kai annabin gaskiya ne, to sun san cewa su ba za su kwana ba. za su ga lalle abin da Ubangiji zai musu. To shine Ubangiji yake bada labarin yanda suke san rayuwa, wanda shi wannan na daga cikin dalil da ya hana su su zo su wannan sinaniya da kansu da manzon Allah. Shi Allah ta'ala ya wata jinahu ahrasan nasu ala hayatin, za ka same su su suka fi a cikin mutane kwaɗayin rayuwa. Ala hayatin, Allah ta'ala nan sai ya faɗi wato kowace irin rayuwa ba wai rayuwa ta kamala ba, wato suna son wato sun fi kowa son kowace irin rayuwa, kowace iri suka samu, ko da ma kaskanci ya ce da a ce dai su mutu, to warin da suke rayuwa ko da rayuwa ce ta kaskanci. Wannan shi ne ala hayatin, da ce ala hayati ba, inda ya ce ala hayati da sai a tsammanin alhayatul mutlaqa, cikakken rayuwa wanda ake so da kuɗi da cin abinci da waye ake da sai a tsammanin wannan. Amma da Allah ka ce ala hayatin, sai muka san cewa Yahudawa a nan da su je su gaba da Ubangiji sun san wato tsakanin su da Ubangiji azaba ce, gware duk wani irin kaskanci da za su gani a duniya, amma dai su zama suna rayi ba su je su mutu din ba. To shi Allah ta'ala yake faɗan cewa wa min alladhina ashraku, kuma ma kwaɗayin rayuwarsu waɗannan Yahudawa yafi akan mushrikai Majusawa. Mushrikai Majusawa Farisawa sun kasance a magaisuwansu da suke yi, sukan ce ma wato sarkinsu wato ka rayu rayuwa Nairuz dubu, Mihrajan dubu. Nairuz farkon shekararsu ne, Mihrajan kuma wato shekararsu ce ta wato a wata ta bakwai suke wannan bikin, wannan dan bukuwansu ne. To duk yayin da shekara ta zagayo kaga ai shekara ce, suka ce wato ka shekara na yiru dubu kamar sun je ka shekara dubu ne. To su wannan ya zama ɗabi'a su ba su san mutuwa sai Farisawa. To shi Allah ta'ala ne yake cewa wato su waɗannan Yahudawa to sun ma fi waɗannan wato Farisawa, waɗannan mushrikai Majusawa sun fi su burin rayuwa. Su in za su so wato abin da ya fi shekara dubu to za su so ne. To shi Allah ta'ala yake cewa ma huwa min muzahzihi min al'azabi ajwa amma, alhali wannan wato buri da suke na rayuwa wannan ba zai tunkuɗe musu wato azaba ba. Wannan wa huwa min muzahzihi, zahzaha wannan fi'ili ne ruba'i, daga zahzaha yuzahzihu zahzahatan zihzahan, wato aka ce wato azihzah shine at-taba'ud, wani abu da zai tunkuɗe nesanta ka da wani abu. Abin da ake magana shine anan wannan abin da yake kwaɗayi na Allah ta'ala ya bashi rayuwa shekara dubu 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 so dubu inda yake bukata, to wannan dai tunda ƙarshen tuka-tuka ce za a je a mutu din, wannan ma huwa muzahzihi min al'adabi, ba zai nesanta shi daga azaba, ba zai tsayatar da shi ba, ba zai wato wadata mishi komi ba. Wannan shine abin da manyan malamai irin su Abu al-Aliya da kuma riwaya da Muhammad ibn Isa ke rawaitawa da isnadi wanda yake mai ɗan rauni tare da zuwa ga Abdullahi dan Abbas duka suke fassarawa, suka ce wa ma huwa bimunjihi aw bimunjihi, ba zai tsayatar da shi daga wutan jahannama ba. Cewa da yayi wa ba huwa, wannan me ake magana, ana magana wato shi shekaran da Ubangiji zai bashi ne ake cewa, Ubangiji ke cewa shekaran da zai yi ba zai tsayar mishi komi ba, ko kuma ana magana shi ɗayan su mai san rayuwa, to shi wannan mai san rayuwa din ba zai wannan wato shekarun aka bashi ba zai tsayar mishi komi ba. To kowanne dai akwai ihtimali ne duka. Az-Zajjaj yana cewa ko dai zama wannan ba huwa yana kuma ma ahaduhum ne, ai ma ahaduhum alladhi yawaddu at-ta'mir bi munajjihi min al'adabi law yu'ammaru huwa aw ta'miru lahu ta'ala huwa, wato shekaru da Ubangiji zai bashi, to ɗayan su nan koda Ubangiji ya dauki ɗaya daga cikin su ya bar shekaru da yawa, to mutakar bai aiki na gaba, to wannan bai tsayar da shi da komai ba. Wannan shine ihtimalin farko. Ihtimalin na biyu kuma aka ce wannan ma huwa shine yana komawa zuwa ga wato at-ta'mir din, shi shekarun da Ubangiji zai bashi. Ubangiji yana cewa ma huwa ai ma ta'miru lahu lahu, wato shekarun da Ubangiji zai sanya shi shekara dubu aru aru, to wannan ba zai tsaya mishi komai ba yayin da yaje game da Ubangiji yana saba masa, wannan azaba ce zai je game da ita. Wa ma huwa muzahzihi min al'adabi an yu'amma, ba shi shekaru da Ubangiji zai yi, to wannan ba zai sanya wato ne san tashi daga azaba ba, mutakar bai yi aiki na garba. Allah ta'ala ya ce wallahu basir bima ta'malun, Allah ta'ala mai gani ne, wallahu basir bima ya'malun, Allah ta'ala wato mai gani ne ga abin da suke aikatawa. Wannan lafazin al-basir yana tabbatar ma Ubangiji wato sifa ta gani, al-basar. Al-basar sifa ce ta shi, sannan kuma cewa da ya kira kashin al-basir wallahu basir, wannan ya yi itilaki ya saki abin da matsayin kamar sunansa. To wannan malamai sun fa'idanto daga wannan aya cewa al-basir sunan Ubangiji ne. In aka ce sunan Ubangiji wato ya halatta yanzu ka ce Abdul Basir, ya halatta. Ya halatta ka ce Abdul Basir, bawan Ubangiji wanda yake ganinsa ba wani abu da yake mishi shamaki. Sannan kuma ba laifi in ka ji an sami wani aka ce mishi basiru, a ce mashi basir, wato ana maganar Muhammadul Basir, wannan ana maganar wani dan adam ne da Ubangiji ya bashi wani gani kasiri, wani gani takaitacce. To amma galibi idan aka kawo Muhammad sai a ce al-Basir din, to ne yayi. In kuma za a ce mashi wato basirin, to a cire al-dalamu yafi. Amma in aka al-dalamu ka haka, ana zai koma zuwa ga Ubangiji ne, tunda shine Ubangijin aka danganta mashi al-basaru. ikhtasat sifa biji sifa zaka da tashi ce baki da dan Ubangiji shine ganin da ba wani abin da ke zama shamaki. Amma mu yanzu in wani abu na nesa kawawal ya bata ishe mu, za mu ga ba za mu fahimci abin da ke faruwa ba. Saboda haka nan al-basir sunan Ubangiji ne. In kaji wani ya ce wace ya sa wadansa Abdul Basir, to wannan babu laifi. Malamai suka ce wannan yana nuni zuwa ka cewa sunan Ubangiji ne. Sunan Ubangiji duka tauqifiyya ce. Mutum bashi yiwuwa kawai haka ne zai aibo Ubangiji suna. Kawai shi bashi da wata nassi ko Qur'ani ko sunna da aka ce wannan sunan Ubangiji ne, ka je ka ce sunan Ubangiji ne wannan. Amma dai a babi na bada labari kan aikin Ubangiji, wannan abun yana dan fadi, wannan ba tsuke shi ba. Misali wani lokaci yaro karami zai tambaye ka, baba wani ne ya kero mutane baki daya, sai ka ce wanda ya kero su makerinsu shine Ubangiji. Kaga wannan ba kana son ka ce ayyuba Ubangiji shine makeri ba, sunansa ne ba. Sai dai in zaka kira Ubangiji da makeri, in ba labari zaka bayar matsayin sunansa, har zaka kira shi ka roke shi, sai daga ce mahalicci. Amma makeri wani ababi na magana ce na bada labari, kawai ka faɗa haka. To wannan shi babi na da wato labari, amma babi na sifa, babi na wato suna, shi a tsuke yake, shi yana buƙatar duk sunan da aka sanya wa Ubangiji sai ka tabbatar cewa wannan Ubangiji sunansa ne, kuma ya zo a babi ɗin da yake zuwa Qur'ani ko sunna. Akwai wasu ma'aurai da malamai suke faɗa, magana ce mai zurfi, za a ga Al-Qawaidul Musla na Sheikh Ibn Uthaymeen ya yi ta bayani kan wasu daga cikin ƙa'idoji ɗin, wanda malamai ke gane sunan Ubangiji ba sunan Ubangiji ba. Amma dai a dunkule dai wasu sunaye da za ku gani ana yawan faɗa cewa su Al-Qadimu, Al-Qidam, wannan ba sunan Ubangiji ba ne. Zaka baka zuwa ka ce ma Ubangiji ka sa mun ɗanka Abdul Qadim. Haka zalika suna da ake cewa Al-Wujud ko Al-Mawjud, wanda yake samanne, wanda zaka iya bada labari ka ce Ubangiji samanne ne, da ba wani ai haka yake. A baka zuwa ka ji, saboda shi samuwa wannan ba bai da yi da yabo, ba wai yabo ne ba. Samuwa tana zama yabo, yana zama yabo ne in ya zama wato akwai rayuwa mai amfani, don ana iya samun da sukarin abu na rayuwa. Yanzu misali a kujerar da muke zaune a kai, kaga mata irin zata rayuwa, amma ba za ka kira ta wannan rayuwa ce za ka taya yabo ba, ba rayuwa ce ta yabo ba. Da haka baka kira mu Ubangiji cewa Al-Mawjud, ko ka ce ɗanka Abdul Mawjud, wannan duk ba sunan Ubangiji ba ne. Amma in kana so ka kawo irin wannan sai ka ce Al-Hayy, Abdul Hayy, Abdul Razzaq, da ire-iren su da ire-iren su, za ka iya cewa Abdullahi, Abdul Rahman, Abdul Rahim, wannan duk sunayen Ubangiji ne, wannan duk sun tabbata. Allah ta'ala ya ce wallahu basirun bima ta'malun, Allah ta'ala wato yana basirun bima ya'malun, Allah ta'ala yana ganin abin da kuke aikatawa, saboda haka zai muku sakamako akan wannan mummunan ta'ala ta ku. Allah ta'ala sai ya ce qul man kana aduwwan li jibrila, maza Allah ka je ka ce musu duk wanda ya zama maki ga jibrilu, fa innahu nazalahu ala qalbika, wa jibril shi ya sauka maka da wannan qur'ani din ala qalbika, ga zuciyanka ka haddace shi, bi idhnillahi, kuma ya saukar ne wato da izinin Ubangiji. Wannan malamai na tafsiri sun yi maganganu daban-daban wajen faɗan dalilin da yasa wannan aya ta sauka, bayan duka sun yi ijma'i akan cewa wannan aya ta sauka ne wato akan Yahudawa. A dunkule abinda Yahudawa suka gaya manzo Allah shine, wai kai wane ke maka wannan wahayi da wato kake ba da labarin sama da shi? Sai ya ce shi Jibril yake masa wahayi. Ya ce Jibril ke maka wahayi? Ya ce Jibril ke maka wahayi. Ya ce ayya kash, inda Mika'il yake maka wahayi, to da shi kenan sai mun yi bika. Amma shi Jibril yana zuwa mana da azaba ne, da yana zuwa da fari ne, yana zuwa da kaza, yana zuwa da kaza, yana zuwa da kaza. Wannan haka ruwayoyin suke, ruwayoyi ne suka zo da dama, wasu sun zo zuwa ga manzo Allah kai tsaye, wasu kuma sun zo sun yi magana cewa Umar ɗan Khattab shi ne wata rana ya zo yana wucewa, sai ya zo ya wuce makarantarsu Midras ɗin Yahudawa inda suke karanta Taura, sai ya zo sai wani lokaci sai in ya ji maganan wato yayi daidai abinda ake sukan manzo Allah, sai ka tsaya saurara, sai har daga nan wato tattaunawa ta guda tsakaninsu da shi, ya ce to me yasa ba ku imani da manzon Allah ba? Sai suka gaya wa Umar wannan labarin. Wasu daga cikin labaran kuma sun zo zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa manzon Allah su ma Yahuda sun zo wajensa, sun mishi wasu tambayoyi da ya gaya ba su amsa duk ya ci. Amma na ƙarshe suka ce to maganar da Jibril, wai kai waye sahibinka, me ya maka wahayi? Suka ce su ba su yarda ba. Wannan duk ya faru, wannan duk duk isa sun al-ashba hadisi sun faru na Umar ya faru sannan kuma lokacin manzo Allah shi ma kuma bayan wannan lokaci kuma wannan ya faru amma dai abin da yafi ana son mutum ya fahimci jeran gaye da labaran suka dinga faruwa tunda wato wannan ya faru ne wanda ya fara faruwa shi lokacin sayyidina Umar da shi aka fara kafin a zo a yi daga manzo Allah bayan an yi wannan da shi sai kuma suka ƙara yin takanas ta Madina zuwa wajen manzo Allah suka je wajensa suka ƙara tambaya shi wani tambayoyi kuma suka ƙara jiddada mishi wannan to bari mu karanta wasu daga cikin ruwayoyi da suka zo akan wannan zan fara da kisan sayyidina Umar saboda in an tara ruwayoyin baki dai za ka ga kaman abin da ya fi kamata ya zama shi ne farkon faruwa shine kisan sayyidina Umar ɗin Imam Tabari da Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi sun fitar ta hanyoyi zuwa ga Dawud ibn Abi Hind daga Amir ibn Sharhil Ash-Sha'bi wannan tabi'i ne yace nazara Umar ibn Khattab ar-Rawha Umar ibn Khattab wata rana wato ya sauka a wani waje da ake kira Ar-Rawha Rawha wuri jiyasi waje ne da lokacin da aka yakin Badar manzo Allah ya aka ce yayi sallah a wajen ma kuma ya sha wannan ruwa na wannan rijiya din Ar-Rawha to aka ce Umar ya je wannan wajen shi ma فرأى رجالا يتدرون أحجارا يسلون إليها سيئة وسو متعليه سنة رجي رجينيا زواغ وسو دور وسنة وراش سلاء وجه فقالت لتي ما بال هؤلاء وانا لم يكي فاروا يميكي فاروا نقعنا كرجي رجاك قالوا سيسكتي يزعمون أن رسول الله صلىها هنا نقصد سنة عمر شيني خليفة سنة رجي وامد الله يسلني أولنا وجه ناك سوما سيسا سيسا وتبركي قال فكرها ذاك سيئة sai umar da kaba sai ji bai jadin wannan abin da suke yi ba yana cewa ai mutane sun halaka ne saboda irin wannan neman bigire da suke ce manzo Allah yayi kaza anan sai mun je barin muwa mu je mu zauna in zama yayi mu zo mu zauna dan sai yana yin wannan umar da kaba Abdullahi ibn Umar ibn Khattab yana yin wannan wani lokaci kawai sai ka ganshi yana yin wasu abubuwa da abin hawansa ce wai kai me sai kake yin wannan idan na ta ga manzo Allah ne yayi wata ni ba ban san dalili ba sai manzo Allah ya zauna karshen wata itaciya me yasa ka zauna nan sai na ga manzo Allah ne yayi to Umar ba san haka sauransu abai ba san abin da shi Umar Abdullahi dan Umar yake yi suna cewa wannan manzo Allah ga bari mu ƙara karantawa yace inna ma adrakathu as-salatu bi wadin yace a'a manzo Allah fa sallah ce ta kama shi a wani waje fa salla kawai sai sallah kun martahala wa tarakahu sai wato bayan ya gama sallah sai ya cigaba tafiyar sa ya bar wannan waje wato yayi ne ittifaqan inda sallah ba anan ta kama shi ba to ba anan zai ba ba yayi dan yin nuna muku wannan wajen yana da wato wata martaba ta musamman ba abinda shi Umar yake ciki ke kokarin nuna wa sauransu habai kenan kuma ya hana dansa ya hana dansa Abdullahi ibn Umar yin wannan abubuwa Abdullahi ibn Umar kusan ya ci gaba da yin wannan amma sauransu habai sun san sa'a masa yanzu da yanzu ne fa akai wannan tsakanin mutane sai a ce to gashi ga makiyin annabi ne inda za a je a zauna ba inda annabi ya zauna za a samu tabarki an hana kaga wannan Umar ya hana Umar kuma waye fi sanin ubangiji waye fi sanin wato giban manzo Allah amma yace a yace ku daina mutane tun halaka ne saboda bibiyan gurabun annabawa su da suke daga baya sai su mai da wajen bauta kuma me yake ku zo ku bauta ba Allah su annabawa sun ce bauta ba Allah ku kowa kuna bautan wato gurabun annabawa kuma sai ya hana wannan to wannan shine abin da ya faru bayan an gaba ya hana su kuma an sha yuhaddithu sai ya fara ba su labari wani abin da ya faru lokacin manzon Allah فقال تيتي كنت أشهد اليهود يوم من دراسهم نكن وتوزيرتي وتمكرن تاتا يهودا ومدينة دران دراسي وكراتو سكرن تاتا ورنسو فأعدوا من التوراة سيوة لمر التوراة يبهن مع ماكي كيف تصدق الفرقان يا ترى تدنق القزرة القرآن هكا وتأبنا بعد شعوة شيني فأعدوا ومن الفرقان كيف يصدق التوراة كما شي كان شي قرآني wato yayin inda yake gazgata a taura zaka ga wato wannan yana gazgata wannan yana gazgata wannan wato ka wannan yana baka cewa wato kowanne daga dukkan su daga salsala ne suka samu kenan fa bainama ana indahum zata yawmin yace ina a wannan hali ina wajen su wata rana qalu zaka ce yabal khabbab ya dan khabbab ma min ashabika ahadun ahabba ilaina minka mu dai a cikin ku na mabiya manzo Allah nan ba wanda muke so irin ka ka je Yahudawa kenan qultu sai nace walima za ka me yasa kuke so na qalu sai suka ce innaka takshana wa ta'ti saboda kai kana zumunci da mu shi ko ba ta zumunci da mu shi ba an hana shi kamar da zamu faɗa shi ba an hana shi daga baya qala sai ce qultu inni atikum fa'adum al-furqan kayfa yusaddiqu at-tawrah sai ni a wanda nake zuwa wajen ku saboda abin na ba ni sha'awa in ji yanda qur'ani ke gazgata attauranan naku da kuke karantawa wa min at-taurati kayfa tusaddiqu al-furqan shi wannan attaura kuma yadda take gazgata qur'ani da ubangiji sauka mana mu ba sai shikenan wa umar rasulullahi fa qalu sai mazala sai zo ya gitta masa ya gitta amma bai ka umar ba sai suka ce ma umar zaka sahibukum fal haqbi yace joga mutumin naku tanja ta shiga ji ai ga mutumin naku na ya zo wucewa قال ثلاثه فقلت لهم عند ذلك دابا عمر يا ابي تابع ابن كيسه يسامو كوسا شي واتو محدث بن ملهم عمر سو دابا يكاي موسى ابووا وند اوبنجي ني واتو يتصارا بس يونا ابو سبو دي بينه دا غسيا شي دي اند عمر يبي wannan wajen da zaka ga to gaskiya ya bayyana to kamar ubangiji ya so ne ya matse su sai gaskiya ya bayyana ashe wannan zuwan ba wato kaddara ce ta dinga tunku da umar sai haye wannan in baka umar bai sai wajen sai sarari a taura baya ya san wani lokaci ko za a zo a samu gaban da za su sabu guda sai ce masu nashattukum billahi alladhi la ilaha illa huwa ina gama ku da Allah da babu wani abu bautawa da gaskiya sai shi wa masara'akum min haqqihi da kuma abinda ubangiji ya ba ku amana na haƙkinsa haƙƙin shari'arsa ku dinga gaya wa mutane wastauda'akum min kitabi da kuma amana da tafansa da ya ba ku a ta'lamuna annahu rasulullah kuna da kin sani a cikin littafin ku cewa lallai wannan annabin namu da ya wuce annabin Allah ne shi Allah ne ya aiko shi fasaka to sai suka shiru ai yanzu ya faɗo wata magana kuma qala alimuhum wa kabiruhum sai wani babban su wanda yake shine wanda yafi kowa sanin su a ciki sai ce innahu qad azzaba alaykum fa ajibuhu yace ai ya gaba ku da Allah da abinda kuke girmamawa shine ubangiji ku ba ta amsa mana qalu sai anta alimuna wa sayyiduna ta kai ne babban mu kai ne shugaban mu fajibu anta kai gaba shi ansa din kai qala yace amma idan nashattana bima nashattana bihi yace tunda dai yanzu ka riga ka roke mu da abin da ka roke mu da shi ka gama mu da shi fa inna na'lamu annahu rasulullah yace wallahi mun san cewa shi manzo Allah ne mun san haka qala sai yace qultu waihakum sai yace kai canku fa anna halaktum to taya kuka halaka taya wa me ya halaka da kuka yi mai da shi qala suka ce inna lam nahlak mu ba mu halaka ba قال قلت كيف ذاك تو يا رب سي بقول لك باين كنت انبا الله ني وانت تعلمون انه رسول الله ثم لا تتبعونه ولا تصدقونه يا رب فداك باين كنت شي انبا الله ني منزل الله يكون لك بيش ولك كذا تشي با قال ثم تي ان لنا عدو من الملائكه يجي تو اي مو ابن ده سامنا ده wani maki ne daga cikin malaiku wasilman kuma muna da wani wanda yake shi muna tasawa da daga cikin malaiku wa innahu qurina bi nubuwati aduuna min almalaika shi kuma ubangiji tashi da aiko shi ne ko ya aiko shi da wanda muke dasawa da shi sai je aiko shi wanda kuma ba mu dasawa baki mu ne shi qala qultu sai na ce wa mal aduukum to wane ne makiyinku ko a ciki wa wasilmuku ko waye kuke dasawa da shi qala suka ce aduuna jibril makiyinmu shi ne jibril wasilmuna mika'il mu kuma wato wanda muke dasawa da shi shine mika'il qala sai na ce sai wato kuma da yake ce musu wa fi ma aadaytum jibril wa fi ma salamtum mika'il to wai da meye ja ku ki adawa da jibril shi meye ja ku ki dasawa da kuma shi mika'il qalu ka ce innahu jibril malakul fadabati wal ghilbati wal i'sari wat tashdid wal azabi wa nahwu dhalika la shi wannan malaika jibril nan shi malaika ne mai kaushi malaika ne mai tsanani mai malaika ne mai kawo wahala malaika ne mai kawo azaba saboda haka mu ba ba tare da shi wato anan kamar ta'aribi suke malaika jibril ko sai su daga cikin abin da suke yi shine wasu na kafirce ma ubangiji duk ya rika kafirce ma ubangiji ubangiji kuma sai ya kawo musu wato azaba فبدون من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم والله ira ira wannan ayoyi ne dole in waye ne waye zai kama Musa wannan labarin cewa to yanzu ubangiji ya haunta musu kaza Jibril kana su tsane shi Allah ta'ala so wannan wani abu ne wanda suke yi wanda ba laifin Jibril bane laifin su ne inda suna inda sun bi annabi Musa sau da kafa da kuma ya zama wato malaika ne na rahama gare su da ba tun da ba sa bin wato lokacin ubangiji sai ya zama wato shi yayin da Jibril ya zo masu da ya zo musu da cewa to yanzu dokan kaza da aka sa min dan sauki ma to daga zuwa ubangiji ya bar shi mai wahala sai suka kofe shi kuma aka wata kila kuma shine ya sauka musu da wannan doka fa inna muharramtu alaihim 40 sana yatifuna fil ardi fala tasal alqawm alfasiqin ila cewa aka ahalata musu wato shi wannan inda za aka ce su je da annabi Musa ya mutu ma bai kai su ba shi can baitul maqdis jibrilin shi ya sauka musu da wannan kamar ta'aribi suke masa sai suka ce wa inna mika'ila malakur ra'afati war rahmati wat takhfif amma shi kaga shi mika'il duk inda yake shi malaika ne na rahama malaika ne mai jin kai malaika ne mai sassautawa duk zulmin da muka yi ba mu taba jan mika'il ya ce mana bai sauka mana da ruwan sama ba tunda halinsa ne wato ubangiji ya sanya kulawa da saukar da ruwan sama da sauransu suke. Kala sai na ce, sai shi Umar yake masa kuntu, sai na ce wa ma manzilatuhuma, to a wajen ubangiji ne inda dai ko a wajen ku yanzu laifi suka yi, to sun ba ubangiji laifi ne ko ku ne kawai suka ma laifi ne, me ya matsayin su wajen ubangiji? Kalu ka ce ahadun ma an yaminihi wal akharu an yasari, yace daya yana ɗaya hannun ubangiji na dama, ɗaya kuma yana ɗayan hannun nasa na dama, hannun sa na hagu. Amma kamar yadda ku sani, wato yasar hagun ubangiji wato duk dama ne, wato kowanne alheri ne da su, ba za ka ce damar ta hagun ko hagun ta bi damar kamar yadda mu za mu faɗa ba. Kowanne hannayen ubangiji hannaye ne guda biyu, kuma duk masu alkhairi ne, masu albarka. To shi ne suke cewa to dukkansu suna kusa da ubangiji, shi Mika'ilu na kusa da ubangiji, shi ma kuma Jibril na kusa da ubangiji. Amma waye babba? Jibril ne babba, shi ke asalin yaminu rahman din, shine wato ke kusa da ubangiji sosai. Sai na sai shi wato da yake shi Umar mulham ne, to da dama wani lokaci yakan faɗa magana bai sani ba, shi ubangiji ne laƙana masa abinda ubangiji ya zo daga baya saukar da shi a cikin Qur'ani. Sai ya ce fa wallahi alladhi la ilaha illa huwa, nace to na rabe da sarkin da babu wani sarki sai shi, babu wani abin bauta da gaskiya sai shi. Innahuma walladhi bainahuma, to da su din su Jibril da Mika'ilu da kuma shi ubangiji wanda shine ya halicce su, wanda yake tsakanin su, la'aduu liman adahu, wato ba za su taba zama dukkan su uku su zama wato makiyin wanda ya adawa da ɗaya daga cikin wadannan mala'ikun sa ne, zama waye suna yin komai ne da umarin ubangiji. To in kun yi adawa da Jibril, to ai ba za ku adawa da Jibril, sai kun yi adawa da shi wanda aiko shi wanda ya sashi, saboda haka shi wa ubangiji ya zama makiyin wato makiyin wanda ya adawa da Jibril, shi ma zai ka ina kuma zama makiyin wanda ya adawa da Jibril, saboda ya san Jibril bai yi da san zuciyarsa ba, ba kaman ku ne ba. Wa yuslimu liman salahuma, liman salamahuma, kuma ubangiji zai zama ya dasawa shi ma da wanda yake dasawa da mala'ikunsa. Ma yanbaghi li jibril an yusalima aduwwan mika'il, bai dace ga wato jibril ya zama yana dasawa da wanda yake adawa da mika'il ba. Wa ma yanbaghi li mika'il an yusalima aduwwan jibril, ko bai zai dace ba zai yi fitur ba a samu mika'il ya dasawa da wanda yake adawa da jibril, haka mika'il ma baya san ku, wannan shi ne abin da shi Umar ke gaya musu. Kuma kuntu, bayan mun gama wannan sai na tashi, fattaba'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam farihtuhu, sai naje nabi manzo Allah da sauri, naje na riske shi, wa huwa kharij min khawqatin li bani fulan, a lokacin sai naga manzo Allah yana fitowa daga wani wato wata taga na wato wani mutumi shine bai faɗi sunan shi ba. Fa qala li, sai na zo ina san in gaya manzo Allah, ina gaggawa in gaya masa me ya faru da waɗannan Yahudawa tsakanin da su, ga sun faɗa cewa kai annabin Allah ne. Sai manzo Allah sai ya ce ya lal khabbab, ya uba kai wannan khabbab, ala uqdika ayatin nazalat qablu, bana gaya maka wata aya da ta sauka ba yanzu nan gabanin ka din nan yanzu. Faqara alayya qul man kana aduwwan li jibril, wato kafin ma yazo ya fada, wato ka su sha su wato sahabbai sun ga abubuwa ne daban-daban da za su yi, su yadda su sakan ka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kunso wani abin da shi ma ya fada ma'anar wannan kalman kafin ya iso. Amma ko ubangiji ta saukar da aya, sai saukar da aya irin ma'anar abin da shi Umar din ya fada. Umar manzo Allah fa bai ji ba ya da akai, balle ya ce wai ko ya saurari sai ko wani abu ba baya dan, sai da ya gaba ya wuce gashi yana gani ce to ga mutumin da kullun tashi ka bi shi, an gaba sai ya fado wato abin da ya fada musu, yana ga sai manzo Allah ya gaya mishi wannan, hatta qara al ayat, ya gaya wannan, ya fada wannan ayoyi. Qala sai fa qultu bi abi wa ummi ya rasulullah, kai fa sani zan fashe ka da mahaifiya da mahaifiyata, wallazi ba'athaka bil haqqi, na rabi wanda aiko ka da gaskiya, na qad ji'tu wa ana uridu an ukmirka al khabar, wannan labarin da ka gaya mun ni kuma shi zo in ga maka, shi na zo in gaya maka. Fa asma'ul latif al khabir qad sabaqani ilayhi al khabar, sai ga shi ubangiji mai zurfin ilimi wanda yake shi wato mai gwani a bada labari, ya baka labari ni maka kuma baka labari, din inda ka ga al latif da al khabir a waje daya, ko a harsar shari'a musamman da alqur'ani, wannan al latif ya nuna zurfin ilimi na ubangiji, ba yana nufin tausawa kadai ba, yana nufin wato zurfin ilimin ubangiji mai zurfi ne. Wannan kisan anan ta daya, wannan Imam Sha'bi Amir ibn Sharahin al-Sha'bi shi ke fadan wannan, ya fada wannan kisan. Amir ibn Sharahin al-Sha'bi bai riski Umar dan Khattab ba, amma saboda haka mursal ne, amma Amir ibn Sharahin al-Sha'bi a wajen malaman hadisi marasil din sa marasil ne mai karfin gaske, yana daga cikin malamai wanda ake cewa su ba in sun irsali ma in ka je ka duba za ka ga wato za ka ga hadisin ya tabbata da shi da Muhammad da Sa'id wannan Sa'id ibn al-Musayyib, Muhammad ibn Sirin, Ibrahim an-Naqai da shi da ire-iren su, waɗannan duk suna daga cikin marasil da ake cewa marasiluhum sihah, marasil din su duka za ka samu ingantattu ne idan ka mursal shine wato wani wanda bai riski anan, mursal abinda muke magana da mursal anan shi tabi'in bai diski shi sahabin da yake dangata min labarin ba sai ya bada labarin ya saka haka kamar yanzu mu ne mu ce shi Usman ya faɗa to mun san cewa ni ba ina daukan labari daga kullum ban habba wa dabba bane shi ne sai ku yarda in kuma an san cewa ni kowa ya ba labari karba nake a guna to ai shi gaskiya ba sawaye ba shi labari ba sai an ji an tabbatar to shi Ash-Sha'bi ya daga cikin abin da kamar da Ahmad Al-Hafiz Ahmad Al-Ijli yake faɗa cewa shi yana daga cikin malasi nasa masu kyau ne kuma wanda wani ya da shawahid ma da suka zo wanda suke karfafa shi wanda tabbas in a kankacin ilimin hadisi za ka karba hadisin banda shi akwai abin da ya zo wato daga Qatada ibn Da'wat As-Sadusi shi ma wannan tabi'i ne Qatada ibn Da'wat As-Sadusi shi ma ya faɗi wannan magana makamancin wannan yace labari ya san mana cewa wannan ayan ta sauka ne kan Umar bin Khattab suka ce Jibrilu yana tsinkaya da Muhammadu sirrurinmu ne yana gaya mana abubuwa dan haka mu za mu imani da shi ba shi ban kaɗai ne yake wannan ƙari ne akan abin da shi wato Ash-Sha'bi ya faɗa cewa yutri'u Muhammadan sirrana shi Jibrilu nan shi laifinsa a wajen duk yayin da ya tashi shi sirrinmu sai ya gaya Muhammadu dan me zai duka mana haka wa idza jaa bil harbi wa sana kuma idan ya zo yaka zo ne da yaƙi da wato yunwa wato fari wato ana suna ta'aribi ne kun san a makka sun san mazalai aina cin yaki da Qurayshawa wa suna san sai wani jibrilu shi ke tashi wannan yakin in ba dan wai da ya ci gaba da zama lafiya da su ila mala sun imani tunda yana yaki su ma ba su abutu ba da haka ba su imani da shi ba wa sana kuma suna ishara ne zuwa ga wato hadisi da wato Abu Duha Muslim ibn Subayh al-Kufi ke rawaita daga Muslim ibn Atida daga Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud yake cewa daga cikin addu'an da manzo Allah yayi ma Qurayshawa ce Allahumma sab'a ka sab'i wato sab'a ka sab'i Yusuf wato ka sanya wato shekaru guda bakwai ma Qurayshawa na fansi tunda sun imani da Allah su yi shekaru bakwai suna fari kamar yadda wato kai ma wato mutanen Annabi Yusuf to har wannan yanzu ya bayu ya zama suna cin matattun abubuwa suna cin wato har abinda ma ba a ci aka ce hasat wato annabat ya zama duk wasu tsirrai suka bushe ya zama wato Qurayshawa suna cin yunwa kwarai da gaske suka ce Muhammad ba za ka wato rabanta ba mana ba ka kiyaye mana zumunci to wannan wani shine abinda shi annas suke faɗa su waɗannan suke cewa shi duk inda ya zo yakan zo da fari yakan zo kuma da wato yaƙi yanzu ce walakin sahibu sahibina bika'il amma mu mai kawo ma mu annabinmu wahayi shi ne bika'il ƙarƙariya ni ga irin larwansa da wahayi sai dai ya zo ya Jibrilu yake amma ba shi ke kawo saƙon Allah ta'ala ba wa kana idza jaa bil khisbi wal bisilmi shi da makon bika'il idan ya zo yakan zo ne wato da raba-raba da wato damuna da wato shuka su fito sosai da kuma wato abinci duk inda ya zo shi za ga salin ali yake sawa a tafi da mutane wannan wato kaga idan kana da wancan ruwaya za ta ƙara ƙarfi banda shi kuma akwai ruwaya kuma Isma'il ibn Abdurrahman ibn Abi Karim as-Sundi shi ma ya faɗi wannan shi ma har ya ƙara da cewa Umar dan Khattab abin da sa yake zuwa wurin waɗannan mutane saboda yana da wani gida ne a wajen kuma suna tara gidaje ai su ma kamar yadda yanzu masu kuɗin mu da nan Kano suke yi an yi mata yi za ka gani wata tana can to kuma dai duk laraba haka suke yi amma dai mutum ya tara su a gida ɗaya kuma wannan ba na ce laifi yayi ba kawai dai duba maslaha ko kuma wannan shi Imam Tabari ya rawaito da sanadi jayyid daga Abdurrahman ibn Abi Layla wannan kuma shine ma ya suka mata mai ba hada shi da wato na Abi bin Shahil Ash-Sha'bi wannan babban tabi'i ne kusan duk manyan tabi'ai ya gansu su Abdullahi dan Mas'ud su Anas su Al-Bara su Sa'd ibn Abi Waqqas su Zaid ibn Arqam su Ibn Mas'ud Ka'b ibn Ujra Mu'adh ibn Jabal Hudayfa ibn Yamama wannan ya gansu saboda haka dai wato shi ma mursal din sa mursal ne mai karfin gaske saboda haka dai wannan shine abin da ya faru abin da ya fika ba shine wannan ya faru ne a shekara ta hijira farko ta manzo Allah shekara farko wannan kisan ta faru dama kusa Aisatul Baqara ita ma kanta ta an fara fakar ita ne wato a shekara farko ta wato da aka hijira sai dai wasu daga cikin ayoyi ba wai duka ayoyin ba wasu daga cikin ayoyi akwai wanda ba har sai da aka je karshen wato rayuwar manzo Allah sannan aka saukar da ita wannan sura din to al-ashba wannan kisan ta faru ne a farko a shekaran farko a shekaran Abdul Kamil da zo in karanta nan gaba Abdullahi bin Salam shi ma ya zo ya faɗa wata magana makamancin wannan shi ma kuma kamar yadda aka sani a shekarun farko da manzo Allah ya zo ko shekaran farko ma ya karbi musulunci a wajensa to wanzu wannan za mu je dauka da wannan kisan na Umar bin Khattab wajen cewa ya halatta mutum ya je ya ga coci misali ya ji suna dan ibitan su ce bari dan je inje abin da suke faɗa Qur'ani ko zai yi da Qur'ani na ko inje in samu Yahudawa watakila wasu ku sun taɓa jin yadda suke karanta a Taurat aka ji kamar Qur'ani wani lokaci in suna karantawa suna rerawa ne su ma ba wai rerawa suke yadda muke rerawa nan suna rerawa kuma za ka ji da yake Ibraniya yana ɗan shige da Arabci za ka ji wato kusan abubuwan ɗan nema ya shige kusan kalmomin Larabci da kalmomin Ibraniya kusan akwai duk kusan iri ɗaya ne to za mu ɗauka cewa yanzu Umar ɗan Khattab zuwa da ya yi wannan za mu ɗauka daga aikinsa cewa halaccin ma iya zuwa mu je mu saurari ahlul kitabi malamai suka ce a'a wannan ba za a ɗauka haka ba wannan shi kanshi Umar ɗan Khattab ai gashi na gaya maka cewa al-Azhar ya yi ne wato a farkon hijira sannan kuma muna da hadisi ai yanzu ya hana shi muna da hadisi da wato manzala da wata ne zai ɗauko takarda al-Tawran ma ya je wajen manzala yana karantawa mun faɗa wannan hadisin kwanaki manzala yake ce masa awadi'tukum bi hadha ba'da qiyam al-Khattab wa da Khattab ban zo muku da wannan sakon farakan ɗinsa ba ya za ka je ka ɗauko a Tawra bayan ga Qur'ani ya za ka je ka ɗauko a Tawra bayan ga Qur'ani yana cewa law kana musa hayyan ma wasi'ahu ila tibai da annabi musa dan shi ma ba zai wadace shi ba face shi ma yazo ya aja a Tawra sai zai bi ni dan me za ka je ka ɗauko a Tawra wannan duk da wani zai zo ce ba ai ba ai ba musan tarihi tsakanin wannan ba ce ai wataƙila Allah ta'ala Umar sun yi wannan abin da manzo Allah ne a farko daga baya kuma aka bar shi daga baya yake zuwa din wataƙila wani zai faɗa haka amma wallahi sai da wata ka'ida suna cewa idan aka samu nassi guda biyu wannan kuma fa'ida ce nake son ba ɗalibi ilimi in aka samu nassi guda biyu ba a san a zahiri kamar suna cin karo da juna amma ba a sani ba wanne ne ya zo a na biyu ba zai zama shi ne ya share na farkon to sai ka je ka duba ka gani a cikin nassin wanne ne ya zo ala istishab istishab shi ne wanda ya zo a kan abin da yake asali na halacci misali mutum ya je al'asulu fi kulli al'ashiya in dai ba labarin addini bane shi ne halacci to sauran ilimi kuma wani abu ne wanda yake halalle da ma asali sai dai in me yasa aka hana mu zuwa wajen Yahudawa saboda suna sun bar littafin ai sadaka asali azamin shi ne mutum halalle a je a sauraron wani ilimi daga wajen su inda ubangiji yana cewa ba ku zo da tawara ku zo da tawara aka ga kabar ana cewa ku zo ku faɗa wa nan to kaga wannan shi asali halacci sai aka samu kuma wani nassi wanda shi ba istishhabi bane yana cire ka daga asali hani ya zo to tsakanin hani da kuma abin da yake ya maka akan asali wanne ne yake ya kamata ya zo a na biyu hani ya kamata ya fara zuwa a na biyu bari mu gwargwari babu gwarawa nan ko wato a nan misali kamar abinci wani abu mu ce kamar giya muƙaddara ba mu sani ba akwai wani lokaci da muka samu wani sahabi ya sha giya misali kafin a haramta sai muka samu wata aya ko Qur'ani ko sunna ta haramta muƙaddara haka muƙaddara ba mu san wani nasi ba idan ya sha giya ya riƙe ne akan asalin cewa ubangiji ya halitta maka komai saboda ka ai komai ba komai ba wanda ya halaka lakum ma fil ardi jami'an ba shine ba wani shi ake kira al-istishhab yanzu misali idan wani abinci na zo ina ci ko fara ko wani ƙwaro na zo ina ci ba ka da dama yanzu ka zo ka ce min haramun ne in ci wannan abin sai in ka da dalili saboda ni yanzu nake rike akan al'asari saboda ubangiji ce mana yayi da halta mana komai na duniya ba amfana da shi to yanzu kuma ina amfana da shi ka zo ka ce min haramun to kaga ba daidai ne ba to kaga idan aka samu nasi ya zo da irin wannan to wannan za ta yi cewa shi wannan sahabin ko wannan malamin ya yi riƙo ne akan asalin cewa ubangiji ya halitta maka wannan abubuwan ka amfana da shi shi kuma hani dama shi yana zuwa ne daga baya to a nan nassin guda biyu shi Umar kaga yana zuwa wai saurare su wannan ya yi riƙo ne akan asalin cewa ya je an fara da ilimi sai kuma hani na cewa an hana shi sai ya zo daga baya ya zo muka samu hani to ko da mu san cewa wannan da wannan wato wanda shi na halin shi ne zo daga baya ba to ya fi kamata mu rike shi a matsayin shi ne share wancan hukunci saboda shi wannan shi ne annaqi na ciro mu daga asali annaqi ala al-asli shi kuma wancan zuwa ya je sare masu malamai shi ne mukin ala al-asli wanda yake tsaye da kai akan asalinka ala al-istishab an fahimta wannan ka'ida ce babba a cikin usul fiqh takan taimaka sosai wajen ba da fatawa suke cewa idan aka samu nassi guda biyu ba san wanne ne a ciki ɗaya yake share ɗaya ba wa kana ahaduhuma muqiyan ala al-asli ɗaya daga ciki zai bakka akan asalinka wal akharu naqilan ala al-asli ɗaya kuma zai cire ka daga akan asali falladhi yanbaghi an yakuna natihan huwa al-naqil ala al-asli shine wanda yake cire ka daga akan asali wannan shine abin da ya kamata ibn taymiya a cikin hakikatus siyam ya faɗi wannan fa'idar ka'ida shi mai girman gaske. In aka ji insha Allah za a ga bangarin malamai akan wannan. Ku lokaci ne. Saboda haka dai wato a nan ba za a ɗauka cewa Umar ɗan Khattab ya ci gaba da zuwa wajen Yahudawa yana sarara ba. Kusan Umar bai ci gaba ba, har ma daga baya har wasu abubuwa da aka samu bayan an buɗe Sham da sauransu, an samu wasu abubuwa na ilimi na nasu ɗin. Amma Umar bai ba da dama a ci gaba da wato yalwatawa ana zuwa ana kutsawa ba, bai bari ba. Wanda ke nuna maka cewa wannan abin ya yi shi a farkon musulunci. To wannan shi ne wato abin da ya zo game da shi Umar, cewa ɗaya daga cikin dalilin da ya sa aka saukar da wannan aya. To banda wannan kuma sai abin da ake da shi wajen cewa su kansu ma wani lokaci sun zo takalas suka tattake wajen manzon Allah, wajen suka tambayi tambayoyi na ƙure. Manzon Allah ya ci jarabawa, ba wanda ya fada a ciki, amma sai suka buje idan suka ce ai ka fada wajen Jibrilu. To wannan dai nan lokacin ta'addudu qissa, qissa din ba wai qissa ce guda ɗaya ba, amma kuma yadda aka sai Qur'ani ya dinga sakowa yana ƙara faɗan wannan sabon guda ɗaya. Wannan riwayar farko tana cikin ita ma tana cikin wato musannaf tafsiri na Qur'an al-Azim na Ar-Razi da kuma wato tafsiri na wato At-Tabari, suna rawaito shi ta hanyar Abdul Hamid ibn Bahram daga Shahr ibn Hausham, kuma shi ma Imam Ahmad ya fitar da wannan riwaya da Shahr ibn Hausham yake rawaitowa daga Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas yake cewa hadarat isamatun min al-yahudi, wasu wato gungu daga cikin Yahudawa sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce ya Abul Qasim, ya kai baban Qasim, kusan haka suke faɗa gaya masa, su ba rosa ya Rasulullahi ya Nabi Allah, sai ya Abul Qasim, wannan shine insa su girma bashi dai, ba an samu tunda sun girma bashi ba sai wuce ya Muhammad ba. Hadithna an khilal ba mosu kofi nas'aluka anhunna, wanda zamu tambaye ka wannan abin da zamu tambaye ka tambayoyi na ƙure, la ya'lamuhunna illa nabiyyu, ba mu labarin waɗannan labaran wanda ba wanda ya sani sai annabi. Faƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya ce musu salu amma shi'tum, to ku tambaye da abin da ku zan ba ku amsa, walakin ij'alu li dhimmatallahi wa ma akhadha ya'qubu ala banihi, ce amma dai tsakanin ya da ku alƙawarin Ubangiji da kuma irin alƙawarin da annabi Yaqub yayi alƙawari tsakanin shi da wato ƴaƴansa, na cewa shi ma zai alƙawari, in ana haddathukum shay'an, duk labarin da na baku fa araftumuhu, kuka ji labarin lalle haka yake a wurinku, da tabi'unni, to za ku bina al-islami, akan musulunci da zo da shi. Faqalu, suka ce zalika, da kai mun yadda ka je Yahudawa. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya ce musu saluni amma shi, to ku ne abin da kuke so. Faqalu, suka ce akhbirna an arba'i khilal nas'aluka anhunna, to ba mu daya daga cikin abubuwan nan guda hudu, wannan haka yazo cewa abubuwa guda hudu, amma riwaya kamar zamu zo mu kara karantawa inda lokaci ya bayu, abubuwa ne guda biyar suka tambaye shi. Duka dai riwaya gidan Abdullahi ibn Abbas, Shahr ibn Hausham watakila guda hudun kawai ya haddace. Yace akhbirna ayyu ta'ami harrama isra'ilu ala nafsihi, yace ba mu labari wani abinci ne isra'ilu shine wato Yaqub, annabi Yaqub sunan shi isra'ilu, ba sunan shi Abdullahi shine isra'ilu, zaka zaka isa zaka isra'ilu ba larba ba sawa larba, saboda dan rigimar rigi tsakanin su da Yahudawa ba sa sawa da su da, amma a cikin makabata akwai daga cikin marwayata akwai isra'il ibn yunus ibn abi ishaqa sabi'i, su suna sawa abin su, so in an sa isra'ilu babu ko dai nake da Abdullahi, sai dai zuba larabi kace ya sa isra'ilu to ai sai ce ayi kwa ami harrama isra'ilu ala nafsihi min qabl an tunzala at-taura, wani abinci ne annabi isra'ilu ya haramta ma kansa kafin sa fara at-taura. Sannan na farko ke nace nabi kuma wa akhbirna kayfa ma'ul mar'ati wa ma'ul rajuli, sai tambaya nabi kuma suka ce masa yaya ruwan mace da ruwan namiji suke wato garwaya da juna, wa kaifa yakunu dhakaru minhu wal untha, kuma ya ake samun wato namiji da mace a cikin wannan, haji tambaya nabi. Sai suka ce kuma wa akhbirna bi hadha an-nabi al-ummi, to kai wannan annabi ba uwa dan annabi wanda yake kan wato siffan da mahaifinsa ta haife shi, bai karatu bai wato rubutu, to gaya mana shi yaya yake menene wato mizarsa a cikin da Ubangiji ya bashi, dan mu gane cewa daga sai kai annabi ne ko kai ba annabi ba, tin nauyi yayin da kake bacci ya kake yi, kana yin bacci ne game da kowa ke bacci ko kana yin bacci ne daban baccin annabawa daban yake. Na hudu kuma shine wa mawali min al-mala'ika, to kuma kai wane ne sahibin ka a cikin mala'iku? Fa qala rasulullahi, sai manzo Allah ya ce musu wa alaikum ahdullahi, to alƙawarin Allah na kan ku ne, la in ana anba'tukum inna ma ku labari daidai, la tatabi'unni za ku bi ni, fa qawhu ma sha'a min ahdin wa mithaq, sai suka bashi abinda yake so na alƙawari. Fa qala, sai ce na shattukum billazi anzala at-taura, ina gaba ku da wanda ya saukar da at-taura da gaskiya ala Musa, ga Musa, هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديدا كن سنت يا إسرائيل النبي يعقوب يا رشل لا فيها رشل لا فيها من ثنني فطال سقمه ورشل لا فيها تسبب أنت أكنسا تكما يويت تكما وتوز ما تعيس أو فنظر لله نظرا يوم أبنجي الواشي لئن عافاه الله من سقمه إذا أبنجي وتولى في تد الشيء لك وأنت تتاسى ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه زي حرم تعمى كاس ما في كاو ما في سو يوم أبنجي ليكي سو لكو ما في كاو أبنشا ما في دائم أبنشا ليبدن دائمي وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل أبنجي لكو ما يفسو شين نامر رقمي قال أبو جعفر الطبري شين يكتوى فيما أرى وانا أبو جعفر أماني كينا شين بحكا إمام أحمد يدو وانا الواحد حكا يفعلها ba a fadi arwayan al-azhar kaman ba a fadi namar ba sunan naman ba amma marwayta bayan sun hada ruwayoyi imamu ahmad shi ma tasar ruwaya sai yake cewa malamai ko malamu suna fada mana ko wata kalma makamancin wannan cewa to namar akumi ne annabi yaqub ya haramta maka sa wa habbu sharabi ilayhi albanuha kuma abin da yafi so a cikin wato ababan sha shine wato nona rakumi din فقالوا تكتي اللهم نعم يتي إيه والله كأي قسكيا وانا ابن كفر الأقسكيا كفر فقال رسول الله سيما ذال يتي اللهم شاتي يا أبن جديك شيدة سنفر أسوما وأشركم بالله الذي لا إله إلا هو يتي لكم إنا قال كما قد ألا تألا وانا باب أبوت هذا قسكيا سيشي الذي أنزل التوراة على موسى وانا يسكر ما التوراة موسى هل تعلمون كنساني تيوا أنما أرغزني تيوا روا واتو منينا واتو نمدي أبيض فري ني غليب مي كوري وأن المرء وأن ماء المرء إتكم وتجن وإتكم وتروم تمتي أصفر رقيق شي وتراوي راويني وندا باشي كوري فأيهما على كون نير جاي ديا كان له الولد هما شي دان زي زي دكو شي ني إذن بانغارن متن نير جاي تو زي دكو كوسا بانغارن واتو شي نمدين دي تو زي دكو أوبانسا وإذا على ماء المرأة ماء الرجل إذا واتو فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله كما دغنكم دان زي ما يكما دشي ده إذن أوبنجي أما إذا على ماء الرجل ماء المرأة إذا واتو جن روانا واتو نمجي يرغاي روان مجي كان الولد ذكرا بإذن الله تو دان زي ما نمجي ده إذن أوبنجي وإذا على ماء المرأة ماء الرجل شي كما واتو جن ان تشوا جني ruwa na wato mace yarin jayi wato ko ya riga yi ruwa na namiji kanal walad unta bi idnillah to wannan zai zama wato mace ce zaka zama mace ce fa qalu suka ce allahumma na'am ce eh wallahi kai gaskiya wannan shine abin da yake akwai wannan ko a yanzu masana haka suke fada yanda suka muka fada ina san wata ila in akwai wanda ya san ma ilmin kimiya zai yi bayani fiye da mu qala sai ce allahumma fa shahida ubangiji to ka shaida qala sai ce wa anshidukum billazi anzalat tawrata ala musa yace to kuma ina ƙara gama ku da wannan sarkin wanda ya saukar da taura ga Musa hal ta'lamuna anna hadha an-nabiyya al-ummi kuma cewa wannan annabi wanda yake ba uwanan annabi tanamu aynahu wa la yanamu qalbuhu shi wato idansa ne yake bacci zuciyarsa bata baya bacci zuciyarsa bata yin bacci wannan me yake magana abin da yake magana misali maza da an yi na bacci za ku iya zuwa ku yi wasu abubuwa da me fanci kuna yi ba amma shi da abin da ke cikin jikinsa ya sani kaga ka san in zaka yi bacci karshen abin da ke fara barin ka a jikinka shine abin da ke gudana a jikinka in baccinka bai nisa ba ko rigi ne mutum yayi zai ci amma abin da ke fara dan wato sakin layi shine in kuna hira naku ya fa dan kama wani dan kubuce ai zaka shi ke fara kubucewa to shi manzo Allah kana iya gaduwa ka gani shi ma gashi yana yin bacci ku yi wasu abubuwa ma da bai san kuna yi ba amma shi da abin da ya faru da shi to ya sani wannan shine abin da ake magana cewa tanamu aynahu wa la yanamu qalbuhu wannan fa'ida ce ita ma da za ku same ta a wajen wato darusa na Ibn Uthaymeen Sheikh Muhammad Ibn Salih Ibn Uthaymeen ya faɗi wannan fa'ida din musamman wasu daga cikin ruwayoyi za a je a samu wasu daga cikin ruwayoyi ba sani ku قالوا sai suka ce bayan sun tambaya cewa ya ga musu cewa shi annabin Allah idan sana bacci amma zuciyarsa ba ta yin bacci قالوا ta Allahumma suka ce Allahumma na'am ni lalle wallahi kai gaskiya wannan shine abin da muka sani game da annabawa sai ce Allahumma shahid, ya Ubangiji kai shaida. Qalu, suka ce anta al'ana, to yanzu dai fa hajjina an wali kan malaika, to yanzu sai rabu da daya raka kana gabawa shikenan ka ci darbawa, to ai ko ba ko ba ci darbawa rabo ba, ai misali wanda din sai ku bishi, sai ku bishi, ai ba dole sai dai mu ci darbawa 100% ba. Sai suka ce to to ga wanda sahibin karkacin malaika malaiku, ce fa inda halu jami'uka aw nufariquka, to anan ne fa magana tikewa, ko dai mu tafi da kai ko kuma mu rabu da kai, mu ce to hada fi raqu bayni wa bainaka. Sai ce law kana waliyuka siwahu, sai ce fa inna waliyyi jibril, sai mazalla ce fa inna waliyyi jibril, to ni sahibina majibincina wanda ke kamun wahayi shine jibril, wa lam yab'ath Allahu nabiyyan qat, kuma wallahi Allah bai taba aiko wani annabi ba, illa huwa waliyuhu, sai shi ne kawo shi wahayi, shine waliyinsa, saboda ku ce mu yi ka iri ke yi wannan kadai kuke yi. Qalu, suka ce to fa inda halu fariquka, to mu fa ana fara murmur kai ga Yahudawa tuwa babu kenan ko. Suka ce law kana waliyuka siwahu, yace inda wanda ke kawo maka wahayin nan shine ba shi ba minnal malaika ba wani sai daga cikin malaiku, ta ba ana ka saddaka na kace wallahi da mun bi ka da mun gaskata ka, sai manzo Allah ya ce to fama yamna'ukum an tusaddiquhu, shin me yasa yake hana ku kar ku gaskata wa jibrilu, me zai mun yi muku shi kuwa. Qalu, suka ce innahu aduwwun, ji ai shi makiyin mu ne. Fa anzala Allahu qul man kana aduwwan, sai ya saukar da wannan aya. Fa inda ha ba'u bi ghadabin ala ghadab, daga nan kuma sai suka komo da fushi akan fushi, ubangiji shi kenan ya fushi da su, ya kara wani fushi sabo akan fushin da yake da su a baya. So kaga wannan riwayar isnadinsa isnadi ne hasan, shahr ibn haushab ya faru Abdullahi dan Abbas ya kuma sanade shi sauraro sosai. Hadisinsa as-sahih, hadisinsa hadisi ne hasan, ba kamar yadda wasu daga cikin mutaakhirin suke cewa hadisi ne da'ifi ba. Malam Muhammad Sani Umar ya yi wani rubutu wanda ya ba mu rubutun daga baya akan Shahr ibn Haushab akan hadisansa, magana mafi inganci hadisinsa hadisi ne hasan. Sannan kuma ya da shaida da wato Imam Ahmad da shi da Imam Tirmidhi da Imam Nasa'i suke fitarwa hadisin Abdullah ibn Walid al-Ijli daga Bukayr ibn Shihab daga Sa'id ibn Jubair daga Abdullah ibn Abbas, ya faɗi wato shi ma irin wannan labarin, sai dai shi ya ƙara shi abubuwa ne guda biyar ya faɗa. Ina ganin saboda yanayin lokaci zamu jintsiye daga nan, idan muka zo sai mu tashi akan wannan riwaya ta Sa'id ibn Jubair, mu je ƙaratan wannan guda biyar din da shi aka gaya manzon Allah. Wai ina faɗan wannan don ku fahimci wannan abu an yi shi ne ba ɗaya ba biyu ba, kun ga an yi da Umar suka faɗa wannan kissa din. Yanzu gashi mun zo mu karanta hadisin Abdullahi ibn Abbas, sannan kuma zamu zo mu karanta hadisin Abdullahi ibn Abbas shi din kuma dai, sannan kuma a wani zamu cika shi da shi ne hadisin wato Abdullahi ibn Salam. Abdullahi ibn Salam shi malami ne daga cikin su ba, shi da kansa ma kafin ma zo yake ga musu cewa to fa karka ga su zo suna maka karkara, dama su tsakanin su da Jibrilu sun canfa shi cewa shi duk an ji shi to galiba kaman musu tawaga ne mutiya a wajen su, iya ba za su musu alkhairi da musu azaba ne, saboda haka in suka ji wannan ba za su yarda ba. Abdullahi ibn Salam ya faɗa wannan magana ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan yana nuna yanayin dabi'a ta Yahudawa, ko yanzu yana ku dinga zuwa ubangiji da sharadi, shi dai yayin da ka zo zan bi labarin imani kace sai ka kawo sharadi daga karan kanka, to ubangiji zai jarabce ka, zai yi ka imanin ba sharadi, kamar ubangiji sharadin cewa sai ka ga karaka ne zaka imani, to wannan alama ce na cewa mutum dan wuta ne, dan yana sanya ce ubangiji sai ya yi shi kenan. Ubangiji kuma shi al'azama da al-kibriya ba sun fasa bace, shi ne al-mutakabbir, ka taba ji an ce wa dan adam al-mutakabbir, sai da ce takabbara shi da kansa ya je girman kai ya dauko sai ya hawa kansa. Amma Allah ta'ala ce wa al-kibriya da al-azama abuwaye da suke nasa ne shi daya, yace ridai ko kuma wata izari, faman naza'ani wahidan minhu ba kafatuhu fi an-nar, yace duk wanda ya gogoriyo yace zai dauke wannan sifan sa ba kansa na girman kai da ji da isa, to zan sa shi a cikin wuta. To shi ubangiji shi ne yake baka, ba kake kiyaye bashi ba. Yanzu misali idan zama ubangiji shi ku kuma ku bashi ku ce a mu da zamu imani, amma dai yanzu ka aiko mi ka ido ba Jibril ba, kai ka zo wannan ya zama zai biyo ya bi sa zuciyar ku kenan. To kuma ubangiji ya ce wala wuta ba al-haqqu ahwa'ahum la fasalat as-samawati wal-ard, yace inda ubangiji wanda yake gaske ko gaskiya ya bi abin da suke son zuciyarsu ne, da san mai da kasai sai riga sun lalace kuma kenan. Saboda haka wannan shine abin da ya faru da wannan Yahudawa, Allah ta'ala ya saukar da wannan aya, wanda idan muka zo gobe insha Allah bayan mun gama kanta waɗannan a tare da ruwayoyi za mu shiga kuma cikin tafsirin ayan mu ji wato abin da ubangiji yake faɗa na narko da ya musu tanadi, abin da muka tada Allah ya ba mu lada, abin da muka kusanta Allah ya fi mana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na'am. Na'am.
haka gaskiya ne ai dauki ba da Yahudawa da aka yi suna yana da yawa ba shine kadai suka tambaye suka zo suna magana ko da ba akwai Malik ibn Dayf da kuma Ibn Suriya najin Abdullahi ibn Suriya al-A'war wanda suna daga cikin wanda suka dauki gabarin zuwa suna lakana Yahudawa da kuma su da kansu je suna ga manzo Allah cewa to a ja tambaye shi kaza eh daga cikin su ba a wasu daukin ruwaye suna nuna cewa ba ya bai imani kuma daga bayan ridda yayi imani ya da ya bada cewa kamar da Abdullahi bin Salam yayi imani daga baya kuma sai kawai shikenan yace shi yanzu kawai bai daba daga baya insha Allah ita kila ma za mu karanta ruwayarsa gobe insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi